بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله ملككي أنا يبا مسا دي حدامو أولا يمتين ليتنين شابير قوة الرجب shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 2 ga watan 4 a shekara ta 2018 na lissafin miladiya. Zamu tashi a darasin mu na 62 bi idinillahi ta'ala, karatun mu na littafin fadlul islam tare da sharhin sa na malam Salih Ali Sheikh Ahmed da muka saba bi a makon da ya gabata. A cikin sharhin da mallan ke mana dangane da hadisin ko in ce asali a babin wujubi dukhuli fil islam, ya kawo mana hadisin abghadun nasi ila Allah thalatha, ko daga cikin su wanda yake da alaka da wannan shine mubtaghin fil islami sunnatul jahiliya. To mun tsaya inda yake mana bayanin sunna, me ake nufi da ita, sannan zamu zo kan bayanin al-jahiliya. Dama ya ce kafin ya ce komai akan wannan, zai mana bayani akan wannan kalmomi guda biyu tukun. Muna kan bayanin sunna din. Bayan ya ce kalmar sunna a lugar larabci ana nufin hanya, al'ada, haka duk wanda ya saba da wani abu ya sanya shi hanya a gare shi, ya zama matafiya da ita yake bi ya saba, ana kiransa sunnar wani, domin ya saba ta kuma ya lazimce ta baya bari, kuma ta zama alama gare shi. Kowace al'umma tana da sunna, ana tana da abin da ake kira al'ada tata, tana da hanya kuma dai hadi, wato dai shine dai manhaji da ta saba bi wajen gudanar da wani abu. Shine ya kawo mana fadin Allah maduki, qad khalat min qablikum sunanun. Sunan nan yana nufin, ana nufin al'adu daban-daban sun gabata gabaninku, yawa hanyoyi mana tara'iq da al'adu da kuma hadi. Hadi shine dai tafarkin da ka saba bi da manhajin da kake bi. Asalin lugar larabci hadi ana nufin wajha, kamar da Ibn Faris ya ambata a cikin mu'jam nasa ko maqayisul lugha nasa, sai daga ma'ana abinda ake nufi wajha, wajha da kake bi, mafuskantarka, matafiyarka. To zamu tashi inda cewa hadhihi sunna nane ko ai bismillah karanta mu.
وهذه سنة قد تكون في الأقال وقد تكون في العبادات وقد تكون في المعاملات وقد تكون في الأمور الاجتماعية وقد تكون في القضاء إلى غير ذلك. وكل ما كان هديا وعادة وطريقة لأهل زمن أو أهل البلد قيل هذه طريقتهم وعادتهم وسنتهم. أما في الإسلام فكلمة سنة فإنها تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنته، مثل سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وسنة الصحابة فيما يعملون.
وسنة الصحابة فيما يعملون
يعني طريقته عليه الصلاة والسلام
وأمره الظاهر. طيب إذا ولن سنة تا إيا زما الأمر أكيدا تكون أكيدا أكوي سنة. وقد تكون في العبادات كما تكون عبادة هر ينزو أكوي سنة معنى كما ينزو سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم أسلى قاعد يسابي كما ديسي صلوا كما رأيتموني أسلي. تدقنا أكي gano, ake karanto, ake fahimto, ake ɗaukar abin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallarsa, ya kabbara, ya dora hannun dama akan nahabu a kirjinsa, ya fara karatun Fatiha, farawar kuma yana farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin, ba da bismillah ba. Duk da irin waɗannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yake yi, shi ake nufi da sunnarsa. To haka takan iya kasance cewa qad takunu fil mu'amalati, takan zama sunna a mu'amala, mu'amalar yadda yake cin abinci, yadda yake tafiya, yadda yake zama, yadda yake kwanciya, mun ga wannan mu'amaloli ne. saye da sayarwa mu'amala da mutane duk akwai sunna a ciki haka lafazin sunna bai tsaya kawai iya wasu al'amura da zaka fahimta ba shi yasa wasu malamai suke cewa asalin sunna din nan fa abin da ake nufi da shine ainihin addini ma'ana sunna shine addinin musulunci gaba daya komai kai idan dai kai shi bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai sunna sawa'un mu'amala kai cin abinci kai kwanciya kai tashi daga bacci kai zikiri kai sallah sai azumi zakka ka bayar aikin haji kaje dukkan abubuwan da ka aikata inda kai shi bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai sunna haka nan a cikin aqida akwai to sai ce wa qad takunu fil umuri lijtima'iyyah takan iya kasancewa kuma cikin al'amuran mutane ne rayuwar su ta yau da kullum shine social issue shine ijtima'iyya abin da ya shafi harkokin yau da kullum auratayya akwai sunna ko zamantakewa makwautaka rayuwa da mutane rayuwa da musulmi rayuwa da wanda ba musulmi ba duk akwai sunnar yadda ake yin ta wa qad takunu fil qada'i sunna kuma da iya samun ta har yanzu a cikin alƙalanci wannan harkar alƙalanci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alƙalanci shine kaza yana gabatar da kaza kafin kaza wa ake fara sauraro duk wa ake kuma wa ake neman ya kawo hujja waye mai da'awa waye kuma almudda'a alaihi duk waɗannan abun ai a cikin alƙalanci ake samun su duk wannan akwai sunna a cikin su ya tafi dai sai ila ghairi zalika da duk irin waɗannan al'amura ma wanda ba wannan ba akwai sunna a cikin su sai ce fa kullu ma kana hadiyan wa adatan wa tariqatan li ahli zamanin aw ahli baladin qila hadhihi tariqatuhum wa adatuhum wa sunnatuhum daka duk abinda za a ce duk abinda zai zama wata hanya ce wani tafarki ne wata matafiya ce wata mazhaba ce wata al'ada ce ta mutanen wani zamani na musamman ko kuma mutanen wani gari na musamman to ana cewa wannan ita ce hanyar su ita ce al'adar su ita ce abin da suka saba yi shine kuma manhajinsu hanyar matafiyar su kenan duka akan faɗi wannan wannan dai ya koma mana a ma'anar sunna din ne a larabci komai na iya shiga cikin ta amma ina so ku gane yana so ya bayyana mana me ma'anar sunna ne a wannan siyakin a wannan hadisin yadda zaka fahimci inda zaka tabbaka hadisin duk abin da faɗa a can nan gaskiya ne cewa sunna ita ce al'adar mutane a yin komai amma kar wani ya fahimta cewa nan an ce sunna an kira ta al'ada abin nufi duk abin da mutane suka lazumce shi a larabce kana iya kiransa sunnar su an gani al'adar mutane kaza sunan ta mene sunnar mutane kaza shikenan abin da yake so ka gane tunda me yasa ya faɗi wannan dan kada mutum ya ɗauka lafazin sunna baya zuwa a ko'ina sai a tsari na yabo sunna za ta iya zuwa a tsarin da ba maganar yabo ba kamar yanzu wannan tunda aka ce sunnatul jahiliya ai kaga ba abun yabo bane har Allah zai ki mutum saboda ya gashi a musulunci amma kuma yana bin sunnar jahiliya don haka abin da ake so ka fahimci kalmar sunna din shine matafiyar da mutane suke bi al'adar da suka saba bi hanyar da suka lazimce ta ba sa rabuwa da ita sawa'un mai kyau ce ko mara kyau an gane abun yau to sai ce amma fil islami amma a musulunci fa kalimatu sunna to in ana zancen a shar'ance a musulunci aka ce sunna to me ake nufi da sunna yace fa kalimatu sunna fa innaha tutlaqu ana amfani da ita ala sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga an ce sunna in aka ce ahli sunna to ana nufin mabiya sunna sunnarwa ba sunnar mutanen wani gari ba a'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce wane ya saba wa sunna to ana nufin sunnarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ake nufi kenan wa man kana ala sunnatihi da kuma hanyar waɗanda suka kasance akan tafarkinsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam misal kamar sunnatil khulafa'ir rashidin wato sunnar khalifofi shiryayyu almahdiyyin su shiryayyu ne kuma su masu shiryarwa shine ma'ana الراشدين المهديين من بعده أبايانسا دمان أي حكا النبي صلى الله عليه وسلم باكين سيفت وان مانا أتكين حديثي وان دي إنغانتا ما لميسي إنغانتاشي شوى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من تبقى مغانا وان حديثي wanda hujja ce kurukuru cewa lafazin sunna ba bakon abu bane, wanda zai ce maka ayatu ai shi ma lafazin sunnan bako ne, shi aka samu wani abu da ake ce ma sunna. To daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan sunna, amma anatta ta shari'a shi yace alaikum bi sunnati, domin cewa yi duk wanda ya rayu a cikinku to zai ga sabani mai yawa. Shikenan ya san za a sassaba hanyoyi da ta farkoki za su yawaita, don haka sai ce fa alaikum. Lafazin alaikum kuma a lugar larabci sunansa ismu fi'il amr, a gurin masu nahawu sunansa kenan ismu fi'il amr, shi ba fi'il amr bane amma ismu fi'il amr ne, kuma yana yin aiki irin na fi'il amr wurin nasaba ga maf'ulun bihi. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, kun ga nan ma'anarsa kuma shine ina horanku da ku bi ku makalkalewa ku rike ku lazimci sunnati sunnata. Ashe Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunna, an gane? Don haka karka ji tsoron kalmar sunna ba bakon abu bace, daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka same ta. Ina faɗin wannan ne don za ku ji masu shi'a suna ruɗa mutane cewa to kun ce shi'a sunna, to ku sunni din ina kuka samu sunni? Ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa ya faɗi ba bakon abu bane, ba wani abu ne, suna cewa wai ai sai bayan lokacin ma da aka yi fitintunin nan sannan aka samu lafazin sunna. A'a, kiran mutane a ce musu ahlus sunnati, an gane? Shi ne ya zo a bakin sahabbai, kamar da sayyidina Abdullahi ibn Abbas a fassarar faɗin Allah maɗauki da yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, a wannan Ibn Abbas yana fassara cewa abinda ake nufi tabyaddu wujuhu ahli sunnati wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati, abinda yan mataki ne, kun ga shikenan lafazin ahli sunna hatta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a bakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an amfani da shi. Da kuma abinda shafi kamar malam Muhammad ibn Sirin na taba ambata mana anan ku, yana cikin tabi'ai, ana cewa daga bakinsa wannan kalma ta fi yaduwa lokacin da riwayoyi suka yawaita, sai wannan ya zo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan ma sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko ce sami'tu fulan, sai ambaci wani sahabi ya ce wane ya ce mana, sai faɗi sahabi ya ce sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam, ko ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, ko kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza. To a lokacin da aka fara wannan, Muhammad bin Sirin ya ce sai muka rika cewa summu lana rijalakum, ku ba mu labarin magajin da suka gaya muku wannan hadisi daga sahabbai, idan sai ce in sun ambaci mutum muka ji shi min ahli sunnati qabilna, in muka ji sun ambaci wani min ahli bid'ati radadna, mun gane asalin zancen kenan. Sai ce in muka ji mutumin da yace, domin lokacin an fara karerai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza alhali bai fada ba, ibn sirin sai yace sai muka rika tsaye da mutum, duk wanda yazo yace mana haddathani fulan qala haddathani fulan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai mu tsaye da shi kai wannan zancen wa ya gaya ma, sai ce wane ne ya gaya mu, cewa sahabi wane ya gaya masa, to sai a duba wannan nan yana cikin khawarijawa, sai a kore shi, a kore hadisin sa, sai a bi yana cikin masu murji'a mu'tazila yan bid'o'i dai da suka zo shi'a da sauransu, sai ya ce a'a wannan mun san su, sun cancanta addinin da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai, don haka ba za mu karbi ra'ayoyinsu ba. To waɗannan su ake ce ma ahlul bid'ah tun wancan lokaci, wanda kuma ya tsaya akan musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai, shi ake ce ma ahlus sunnati. Za ka rika dauki cewa ahlus sunna wata kungiya ce a zamanin yanzu, a'a tun zamanin sahabbai in an ce ahlus sunna to abin nufi kenan, Allah sa an gane. سيدي سي فإنها تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنته مثل الخلف سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده من بعده نبا من بعده من بعده وسنة الصحابة معنى مثل سنة الصحابة هكذا سنة الصحابة فيما يعملون تكون أبن دسكي أي كتاوة أتي وأن أي سنة ابن أباس هكذا يسابي وأن سنة ابن عمر haka aka ga ya sabai, mun gani? Ya'ani tariqatuhu alayhi salam, ana nufin dai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hadiyahu da hanyarsa fi amrihi al-batin al-amrin sa boyayye wa amrihi al-zahir da kuma lamarin sa bayyananne, ma'ana shin lamarin da yake a cikin gida ba a waje ba da lamarin da kowa ma yake gani a waje. Al-batin nan ba ana nufin na zuciyar sa ba, domin na zuciyar sa ai ba mai ganowa ko Allah fa an gane ne. To sai ce li hadha, dan haka ne ma, ma'ana bisa wannan ma'anar ta sunna, sannafa adadun min ahli al-ilmi, adadi da yawa daga malamai sun rubuta kutuban littattafai, asmauha, wanda suka sanya mu suna shine asmauha, ma'ana su dai da sammauha, yau sun ambace su da suna kaza. Malamai ai sun rubuta littattafai ko suka samu su suna mai as-sunna, yauwa as-sunna li fulan, sai a ce sunna ga sheikh wane, malam wane ya rubuta littafi mai suna sunna, au as-sunan ko littafin sunan jam'in sunna li fulan, a ce na wane mafalan, kamar gashi sunayen wasu littattafai da ya kawo, akwai as-sunan li abi daud ko as-sunan na abu daud, abu daud suleiman ibn al-ash'af as-sijistani, wanda ya rasu a shekara ta 275 mai littafin dai da muka sani as-sunan ko sunan abi daud. Mun san littattafan sunna guda 6 da malamai suka yi ittifaki a kan cewa littafai ne da suke koyar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka jera su gwargwadon darajarsu. Bukhari shi ne na farko, sai Muslim, mai binsa Abu Dawud, sai Tirmidhi, Nasa'i, sai Ibn Majah. Ibn Majah shi ne na ƙarshe, daga baya malamai suka yi ilhaƙinsa tare da su, akwai wanda suka sa muwatta, wasu malamai suka sa sunan na darimi. Akwai darimi ba Uthman ibn Sa'id malamin aqida ba, darimi Abdullah ibn Abdurrahman malamin sahih amanan al-Imam Muslim, to shi mana da sunan. Amma shi malamai suka ce an dauki sunan na Ibn Majah an fifita shi a kansa ne, saboda shi ya cika littafinsa da athar, akwai athar da yawa, ma'ana maganganun da ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, na sahabbai ne ko tabi'ai. Ibn Majah ko duk da yake akwai hadisai da'ifai a cikinsa da yawa, akwai kuma ma mawdu'ai, amma duk da haka kasancewar ya yawaita kuma sannan yana da zawaid da yawa, to shi yasa aka sa shi ya zama shine na 6 a bayan wadancan guda 4, wato bayan guda 2 na farko da suke kiran littafan su sahih, wato sahih Bukhari da sahih Muslim, sai kuma wadanda suke kiran littafan su sunan, shi yasa za ku ji ana ce musu ashabu as-sunan. Yau in kana karanta bulugul marami za ku ji ko bulugul marami yana cewa rawahu ko ashabu sunan, to ashabu sunan ana nufin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, su hudin nan, ko a ce rawahu al-arba'a, to ya ce rawahu al-arba'a su yake nufi. In ba haka ba, akwai wasu masu sunan din, akwai sunan darmi kamar ina ambata, akwai kuma muwatta wanda shi yana cikin shine ma na farkon su duk kafin wadancan, akwai abin nan sunna na ko ince abin nan al-musnad na al-imam Ahmad, wanda shi ma yana cikin manyan littattafai na sunna da zaka samu. Tayi, to sai shi as-sunan lin-nasa'i, kuma littafin as-sunan na al-imam an-nasa'i ana kiransa al-mujtaba ko as-sunan al-kubra na an-nasa'i, Ahmad ibn Shu'aib shi kuma sunansa, amma ya faɗa ko an-nasa'i sunansa Ahmad ibn Shu'aib an-nasa'i 303 ya rasu 303. Akwai kuma as-sunan ibn Majah, nan bai ambaci Tirmidhi ba, wa Tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Sawira wanda ya rasu 279 ta hijira, shi Tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Sawira, Sawira haka sunan yake. Sai kuma as-sunan na Ibn Majah, shi kuma sunansa Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, ko a ce Muhammad ibn Yazid ya zama Ibn Majah din su ce laqabi ne na babansa, wasu kuma sun ce laqabin kakan ne, alayyi halin kowanne dai, amma haka ake rubuta Ibn Majah da ha'u, magana ingantacciya shine da ha'un ba da ta ba, ba ibn Majah ba, Ibn Majah yawwa da ha kawai babu dugo biyu a sama, kamar Ibn Mandah ibnu dafa da sunan malamai ne mashhurai shi ibnu maza muhammad ibnu yazid al-qazwini shekara ta 273 ya rasu da uku au as-sunna ko kuma su rubuta littafi maimakon sunan su kira shi sunna kawai misal as-sunna li abdullah ibn imam ahmad to anan aina jibrin sha bayanin cewa malaman aqida in suka ce as-sunna to abinda suke nufi daban da abinda malaman hadisi da malaman usulul fiqh suke nufi ina ga duk kun san wannan musha ambatawa ko idan malaman hadisi suka ce sunna suna nufin hadisi abinda aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na magana ko aiki ko takriri ko kuma siffarsa ta halitta ko kuma ta dabi'a ta yau da kullum ko abin da ya shafi rayuwarsa ta sira wannan dai yana cikin sunna agun malaman hadisi agun malaman usulul fiqh su idan suka ce sunna suna nufin tunda su suna kallon abin da ta bangaren istidlali to su ana suna amfani da abin da ake kafa hujja da shi shine kauli ko fi'ili ko taqriri ba ruwan su da wasfi khalqi aw khuluqi a wurin malaman usulul fiqh ba sa shigar da wannan malaman fiqh kuma suka ce sunna suna nufin duk abin da ba farilla ba kuma da ake cewa sunnonin alwala ko sunnonin sallah da sauransu to amma agun malaman aqida abinda ake nufi da sunna shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkin sa da kuma duk abin da ba bid'a ba yauwa shi yasa suke nufin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren aqida i'tiqada shi yasa malaman nan suka rubuta littafai na aqida ne amma suka sanya musu suna mai as-sunna kamar wannan da ya ambata yanzu na Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal akwai Abdullah dan gidan Imam Ahmad ne yana da littafi yana nan an buga shi a juz'i biyu sunan sa kenan as-sunna akwai kuma as-sunna ibn Abi Asim shi ma littafi ne akwai as-sunna na al-Khallal akwai as-sunna na ibn Abi Zamanin akwai sharh usuli i'tiqad ahli sunnati wal jama'ati na al-Lalaka'i duk waɗannan littafai ne na aqida amma an sa musu sunan sunna nan da iya wanda ya kawo kenan sai kara da as-sunna na at-Tabarani at-Tabarani nan baya yin nufin al-Mu'jam al-Kabir wal-Wasit wal-Asghar ko as-Saghir ba shi yake nufi ba akwai littafi na musamman na aqida da at-Tabarani ya rubuta yawwa at-Tabarani sunansa Sulaiman ibn Ahmad shi at-Tabarani Sulaiman ibn Ahmad at-Tabarani ya rasu shekara ta 360 daidai shekara ɗaya suka rasu da al-Ajurri Muhammad ibn Hussein al-Ajurri mai littafin ash-Shari'a to duk dai waɗannan malamai ne na tauhidi na aqida kuma abin da suka bayyana kenan duk da at-Tabarani ya shahara yana da wancan ma'ajim ko annasan mu'jam nas al-mu'jam al-kabir ko yawa da ya kasa su kashi uku shi kuma ya rubuta hadisai ne da ya ruwaito gurgurdan malamansa shi yasa tabakar malamai manya tabakar malamai na tsakiya tabakar malamai na ƙasa to sunansa dai kenan Sulaiman ibn Ahmad at-Tabarani mutumin Tabariya ne akwai Tabariya a Palestine take ta Sham shi Balarabe ne ila akhirihi yace dai har zuwa ƙarshe akwai littattafai masu sunan sunna ba iya waɗannan ba yace wa hadha yashmalu indahum as-sunan fi umuri al-aqida kun gani wannan a wurin su ya kunshi sunna a cikin al'amuran aqida shi yasa zaka ga a cikin waɗannan littafai za ku ga an ce kitab ne ko kitab sunansa sunna sunan asalin littafin irin babi a ce babin da yake magana akan sifat babi fi raddi ala al-jahmiyya ko babi da yake magana akan ru'yatullahi fil jannati babi da yake magana akan siratsi babi da yake magana akan abubuwan yawmul qiyama da za a yi da siratsi da haudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shafi falalar sahabbai wanda aka yi nufin raddi ga rafida duk waɗannan abubuwan a cikin littafin aqida sai a sa musu kuma suna as-sunna domin ma'anar sunnar ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya saba masa ya kauce daga hanya to sai shi wa hadha yashmalu indahum as-sunana fi umuri al-aqidati was-sunana fi umuri al-ibadati sunnoni a babin ibada wal mu'amalati da kuma mu'amaloli shi sa littafin aqida wani kuci wani sai ce yana mamakin an sanya wasu abubuwa na ibada me yasa abubuwan ibada ake rubuta su a littafin aqida idan an samu wasu daga cikin
kungiyoyi da suke dangana kansu ga musulunci sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani abu na ibada, to sai a ambaci wannan abun a kawo riwayoyin da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zama raddi ga wadancan. Misali almasu ala alkhuffaini, shafa akan kuffi, za ku ga an sa shi a ciki da shafa akan jawrab, an sa shi saboda bayanin akwai yan bid'a da suka saba. Haka nan kuma ghaslur rijlaini fil wudu'i, wanke kafa a alwala, sai a sanya shi a cikin littafin aqida, dan me? Saboda abun shi'a ba a wanke kafa shafa ake yi. An fahimci wannan, sai a nuna cewa waɗannan sun saba ma addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to shi yasa ake sa wannan a cikin aqida. A kullum kuma aka samu wani abu daga wani mutum mai bid'a ya canza wani abu na addini, ya kawo wani tsari sabo, to in an sa a cikin bayanin littafin aqida a ce dan me da martani akan wani ko kungiya kaza da yanzu ba sa kaza, yanzu misali ana samun waɗanda suke ce ma kansu ƴan qur'aniyun ko ba sa kaza, abubuwan sallah da muke da yawa sun cancanta ba sa yi, to irin wannan malamai in suka zo rubuta littafi akan aqida sai su sa irin wannan mas'alar, saboda an samu wasu sun shiga bid'a sun sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun na ibada. Wal ijtima'iyyat, da kuma social abubuwa, shine ijtima'iyyat, abubuwan da suka shafi zamantakewar al'umma, ila akhirihi, da kuma sauran abubuwa dai wanda za su zo. Yanzu an fahimci kalmar sunna, to ya gama da ita, sai ce fa idan, don haka qauluhu, fadin sa dai ce mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyyati yashmalu, abinda ake nufi iradata hadha al insani ba'da buhul al islam ayya tariqatin wa hadiyin min hadi ahli jahiliyyati, abinda ake nufi iradata hadha al insani, wannan mutumin tunda yace mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyya, daga cikin mutanen da Allah yake kin su tsananin ki ko yake kin su fiye da sauran mutane, akwai wanda yake bibiyar yana bin sunnar jahiliyya alhali kuma fil islam shi musulmi ne. An gane abu shine iradata hadha al insani, nufin wannan mutumi ba'da buhuril islam, bayan bayyanar musulunci, ayya kasa wannan ayya zai zama, domin iradata masdari ne kuma mudafun ila al fa'ili, in akai idafar masdari zuwa ga fa'ili to ya'malu amal al fi'li fayansibu al maf'ul bihi, المفعول به كما شيء أي أولا نقولي إن كان بين يد تعالي يكي أن غاني ميمة كراتين دنكو غاني يكي فإذا دل حكا قوله هنا فإن سألن دي يكي متن نبي واند ألا يكي كي شين مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية شين مانا دل حكا ني مبتغن اسم فائل ني tunda an masa tanwini to zai aiki irin na fi'il mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyyati, wanda ai musulunci yake bin sunnar jahiliyya, mun ji ma'ana sunnar jahiliyya al'adar jahiliyya, yawa to wannan magana yashmalu ta kunshi iradata hadhal insani, wannan mutumin ya zama nufin da yake yi ba'da buhuril islam, bayan bayyanar musulunci to nufin da zai yi na ayya tariqati, duk wata hanya wa hadin da wani tafarki dai min hadi ahli jahiliyyati, na daga hanyoyi da sunnoni da al'adun mutanen jahiliya, alladhi abdalahu alislam, wanda musulunci ya bata ya hana a aikata, duk mutumin da bayan musulunci ya zo ya share abu cewa wannan hanya ce ta jahiliya sai ya zo zai aikata, to hakika ya aikata abinda zai sa Allah madaukaki ya kishi. Makon da ya gabata an yi magana akan ayyukan jahiliya, muka kawo misalin su, yawa to irin su, da wani yanzu zai zo ya ce shi bayan ya musulunta zai ci gaba da irin waɗannan ayyukan, bayan ko musulunci ya rusa su, ya zama me? Ya zama cikin mutanen da Allah ya fi kin su sama da sauran mutane, dan me? To yanzu mu koma asalin babun mu da muke magana, dan me yasa Allah yake kin sa? Li'annahu lam yadkhul fil islam kullihi, an gane ya ki shigar musulunci gaba ɗaya, bayan kuwa muna kan maganar falalar musulunci a wannan littafi mai suna Fadlul Islam, wanda a babin babu wujubid dukhuli fil islam, wajibi ne mutum ya musulunci, in ya ɗauko wata al'ada ta jahiliya to ma'anarsa mai? Ya ajiye musulunci dawo bi shiga gaba ɗaya insha Allah an fahimta to sai ce waja'a mahallahu bi sunnatin min as-sunani sai yazo a madadin wannan musulunci din sai yazo da wata sunnar daban wa hadi min al-hadi da wata hanya daga cikin hanyoyi daga cikin na jahiliya to insha Allah yanzu an gane sunna to zai magana yanzu akan jahiliya me ake nufi da jahiliya al-kalimatu ath-thaniya kalma ta biyu ita ce al-jahiliya kalmar jahiliya wal jahiliyatu lafdhun ya'udu ila al-jahli asalin jahiliya kuna jin wannan suna ai kalmomi ana cewa al-jahiliya nisba zuwa ga jahili ko ma'ana an dangana abu ne zuwa ga lafazin jahilci yawwa yana zuwa ga lafazin jahilci wa qad dhukira fil qur'ani fi ghairi mawdi'in an ambaci lafazin jahiliya a qur'ani ba a wuri guda ba dan haka ba baƙuwar kalma ba ce ko ba baƙuwar kalma ba ce lafazin jahiliya akwai a qur'ani nassan ka qauli llahi jalla wa ala kamar da fadi Allah madauki ya fadi afa hukmal jahiliyati yabghun yanzu shin hukunci irin na jahiliya suke so ومن أحسن من الله حكما أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يقينون أي باب وندي كي ألا كو حكمشي غموتاني ما سو يكيني معنى اندي متم يكينيني تو يا وجب يسنشي و والله حكمشي ألا شيني سمع شيني ما في كو شيني ما في عدل شيني ما في غسكيا غدك متاني حكمشي إن ألا نتو يكو كون حكمشي زما غسكيا a kowane zamani in dai Allah ya faɗi abu a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan ya kawo wannan alqur'anin da ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba a shafe wannan ayar ba to ma'anar ta shine tana nan tana aiki har kiyama har kiyama duk hukuncin da za a yi da ba wannan ba to ba zai kai shi kyau ba ko da an yi din fa to bai kai na Allah kyau ba Allah ne ya faɗa wannan nassin alqur'ani ومن احسن من الله منه حكما باب wanda yake Allah kyawun hukunci da ka ba a cin garin Allah a kiyaye Allah ya faɗa abu wani sai ai a wannan zamanin wannan ba zai yi ba wannan abun akwai tsoro ga imanin mutum ka iya cewa an fi karfinka a zamanin yanzu ba za a iya ba kai ba za ka iya ba ko wani ba zai iya amma ba wai dan bai dace da wannan zamanin ba yanzu zaka ga irin waɗannan abubuwan na hukunci musulunci akwai wani hukuncin da ya fi shi tsanani ma ya fi shi zafi amma sai ganin musulunci shi ake kira barbarism ko ya ce wannan ai an koma stone age lokacin da dan adam ma bai san komai ba wai musulunci yana mai da mutane baya saboda ana hukunci cewa wanda ya kaza ai masa kaza sai sa karanta littafin malamai da suke bayanin hikimomin shari'a kullu littafai guda biyu na Ibn Qayyim ina fata dalibin ilimi za su karanta su za su fahimci hikimomin shari'ar Allah duk hukuncin da Allah ya sa za ku ga an ambaci wata hikima da ta sa wannan hukuncin ya zama kaza Ibn Qayyim a cikin a'lamul muqin usna shi a'lamul muqin ko i'lamul muqin da kuma littafin wannan at-turuqul hukmiyya at-turuqul hukmiyya shi na farkon i'lamul muqin ko a'lamul muqin ya lissafo masu fatawa daga cikin sahabbai da tabi'ai ya kuma kawo ka'idojin yin fatawa ina jin mun sha faɗa da wannan magana akan wannan littafin ko to daga ciki kuma ya ambaci wasu abubuwa na asrarin shari'a sirrin shari'an nan dalilin da yasa aka ce ai wa mai zina bulala in bai taba aure ba me yasa aka ce a jefe shi me yasa aka kaza duk ya kawo me yasa a barawo aka ce a yanke hannu saboda da hannu ya satar amma me yasa zina aka ce ta game jiki saboda bukatar da ya biya lokacin zina duk jikin ne ya amsa da jin dadin ne yayi shi yasa aka ce ai masa bulala a bangaren jikinsa da za ta shafi jikin ba iya hannu za a yanke ba za a ce a yanke gabansa ba kuma an gane saboda shi kuma wata hikima ta Allah ba so ake a yanke wannan mutumin har abada an hana shi haihuwa ba a iya abin da yake so ai masa azaba akai sai ta tsaya iya wannan abu zaka irin waɗannan maganganun zaka ji su sosai malamai din suna bayyanawa ta yadda zaka gane kyawun hukuncin Allah da fin sa ga kowane irin tsari, hukuncin Allah ya fi kowane tsari tsari irin na dan adam. Dan adam ne gurgurdan iliminsa, ko gurgurdan basirarsa, gurgurdan irin karatun da yayi, gurgurdan irin gogayyar da yayi ta zamanin da yake ciki, ko kuma gurgurdan abubuwan da aka yi a baya, kamar irin shari'o'in da ake a zamanin yanzu, common law da aka kawo mana ta hanyar mai dama previous decisions ne na kotu, sai a kawo sai a ce wane versus wane, to shikenan an samu president, haka ake cewa, sai a dauke shi sai a ce da haka za a aiki, saboda wani alƙalin ya taba aiki da shi, ko kuma zo a tattauna tsakanin masu sa doka, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, inda jahili a cikin gurgurdan abin da ya kawo ya fi sauran basira, shikenan sai a dauke shi zama doka akan mutane. Wata rana in aka samu wanda ya fi su ilimi zai iya kawo abin da ya fi wannan, kisa kullum sai ga ana ta samun tanakubi. Wata ran a zo a ce a wannan ai repealing wannan dokar, ko a sake reviewing dinta, saboda ta dan adam ce, amma ta Allah ba ka yi mata wannan abu, har kiyama ita ce mafi kyau. To dai ba abin da ya jawo mu zuwa ga wannan maganar ba kenan, saboda ya ce afa hukumul jahiliyyati, to duk hukuncin da ba na Allah ba sunansa me, na jahiliyya, na jahiliyya, saboda a jahilci aka yi shi, a rashin basira aka yi, a rashin hikima aka yi shi. To sai ce waka qawlihi jalla wa ala, kama fadin Allah madauki da yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, kada ku rika fita marar tsari, fita marar hijabi, fita marar kariya, marar sutura, shine tabarruji, a rika bayyana ado shine asalin tabarruji. Tabarrujal jahiliyyatil ula, irin tabarruji na jahiliyyar farko, irin nan jahiliyyar farko, ashe kun ga lafazin jahiliya din akwai shi a Qur'ani. Wasmul jahiliyyati, malam yace shi wannan suna na jahiliya ya udu ila aljahli, yana koma zuwa ga jahilci, wannan maimaitawa aljahlu ma'anar jahilcin, abin da yake nufi aljahlu bi athari risalati, jahilci ma'ana rashin sanin tasiri na risala, na manzanci. Da an fahimci tasirin manzanci a cikin al'umma, to da ba za a dauki wani wata doka ba a yi aiki da ita, in ba wanda manzo ya zo da ita ba sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man khalafa ar-rasula alladhi kana fi zamanihi, duk wanda ya saba wa manzon zamaninsa, kana fi ako fa huwa fi jahiliyyati, to wannan mutum yana cikin jahiliyya, saboda me ya saba ma manzon zamaninsa, yayi amfani da al-jahlu ya bar al-ilmu, shine asaratin min ar-risalati. Allah sai an fahimta, wali zalika qala fi ayati al-ahzab, shi yasa ma Allah madaki a cikin ayar suratul ahzab yake cewa al-jahiliyyati al-ula, wato tabarruj al-jahiliyyati al-ula, li'annahu kanat jahiliyyatun sabiqatun ula, akwai wata jahiliyyar da ta gabata wanda ita ce ta farko, thumma tataba'atil jahiliyatu, sannan sai jahiliyoyi daban-daban suka yi ta zuwa, an gani akwai ta farko, to wannan wadda ta zo daga bayan da wata da ta biyo bayanta duk jahiliyoyi ne. Nan cikin Alkur'ani abinda Allah ke gaya mana shine kada mata su yi tabarruji irin jahiliyar farko, ashe akwai ta jahiliya din, an gani. To sai ce li'annahum jahilu ma anzalallahu jalla wa ala, domin sun jahilci abinda Allah ya saukar ala rusulihi akan manzanninsa. Yanzu a cikin mutane akwai mutane da yawa da iliminsu dangane da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi kankanta kwarai da gaske, ga su kuma musulmi ne, ba a kafirta su, amma sunansu jahilai. Wani daidai da kalmar la ilaha illallah ba zai iya faɗa daidai ba, ka ce masa ya faɗi ashhadu an la ilaha illallah ba zai iya faɗa daidai ba. Allah ya yawa da su suna ne, ballantana wanda ba zai iya karanta maka fatiha ba, suna nan da yawa. Saƙon ballantana mutum ya san ruhi da asalin saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah, cewa ga hikimar da take cikinsa, tafasil da ma daki daki na dokoki ai sai malami ne suke sani. To amma akwai abubuwan da wajibi ne kuma kowa ya san su, duk abin da ba za a shiga aljanna ba sai da shi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan wajibi ne mutum ya sani. Haramun ne mutum ya zauna da jahilcin waɗannan abubuwa ne, tilas ka je makaranta a koya maka me ma'anar la ilaha illallah, menene tauhidi, ba tawfidi ba, ko zaka ji tawfidi ma, to yanzu dai sai wanda zai ce maka tawfidi, ai kaga bai san ma kwata-kwata inda abin ya dosa ba, ballantana ya faɗi bai faɗi kalmar daidai ba ballantana ya fahimci ma'anarta to duk wannan yana nuna mana wallahi malamai suna da aiki a kansu malamai suna da aiki wajibi ne abu mutane a bi su duk inda suke a yi tallan wannan musulunci ku duba ku ga karkatattu masu bin hanyoyi daban-daban da kuma wanda ma ba musulmi ba irin yadda suke kashe kuɗinsu mai yawa wajen abin da ya shafi wato yaɗa nasu addini jiyan nan a Kano mun kai ziyara central prison ta Kurmawa ban taɓa shiga ba na ga yadda ɗan adam yake a gurin ba wani magana ce ta tona asiri ba amma na ga abin tausayi a irin kalmar da na ji ta wasu da irin mun musu kalmomi haka na wa'azi da sauransu wani ya zo ya ce mana yau shekara 16 a wannan wuri ga shi lafiya lauri shi kalau shekara 16 wani ya ce shekara 20 yana nan abinda zai baka tausayi shine yadda ilimin addini nesa yake da su kwata-kwata ba su san inda ma wani ma kwata-kwata bai san ma me ya zo yi duniya ba to irin wannan sai su ce maka waɗanda ba musulmi ba da gata wajen tufatarwa da gata wajen ƙarin abinci da gata wajen abubuwa na yau da kullum duk ana zuwa ne musu amma a musulmi wani yana nan a Kano mu ma nan gashi a dutse mutum ya je ya kai ziyara ya ga yadda suke rayuwa ya je da taimako ko riga da ka gama sawa ka ɗauka ka kai muna da abubuwa da dama da za mu iya musu ba kuma yin wannan raina gwamnati ba ne ba haka ba ne a'a dama gwamnati na ƙoƙarinta amma abinda jama'a za su yi shi ma zai complimenting effort ɗin gwamnati zai taimaka don haka musulmin a ko'ina suke sun fi samun raunin a zo a kula su wani shi ne kawai mahallin shahid na magana ta ka ga cewa kiristoci suna zuwa wurin ƴan uwansu da sutura da abubuwa da me sama da abin da ake musu na wanda ake wa kowa da kowa wanda zai nuna musu bambancin su ko musulmi ban ce ba a zuwa kwata-kwata ba amma dai adadin masu zuwan kaɗan ne wanda ya kamata masu da'awa da Allah su sa wannan abun a cikin aikinsu a sa a riƙa zuwa a riƙa zuwa kuma rarrashi kalmomin rarrashin nan da aka faɗa wani ina ganin sa jiya har hawaye ya riƙe yadda Allah yana tuno laifukansa la'alla yana tuno sababin da yasa aka raba shi da iyalinsa da waye da waye yake zaune a wannan wuri shekaru masu yawa an masa nasiha yayi nadama wasu suna sana'a wasu kuma haka kawai suke wani kuma halinsa bai canza ba wanda ya shafi kwaya kuma ka ganshi ba yadda yake abun akwai takaici akwai tausayi akwai bukatar dai masu da'awa da Allah a buɗaɗa daga shiga ƙauyuka din nan da shiga prison da zuwa asibiti waɗannan abubuwa ne da mu galibi mun ɗauka da'awa shine a tare mutane a yi wa'azi a ƙofar fili kaza iya wanda ya zo shi ya ji wannan wannan ban ce a daina ba a yi amma fa a kalli waɗannan filayen su ma a daina mantawa da su al'umma suna buƙatar da'awa ko kalma ɗaya ka je ka faɗa wanda za ta amfane su ya gyara halinsa cewa ya riƙa yawan istighfari kawai ka gaya masa wannan ka riƙa istighfari a matsayin kamamme da aka kama ka nan aka tsare in ya ɗauki wannan istighfarin yana yi har ya fito ya zama mutumin kirki dillan da ya istighfari kana da lada don haka da'awa ba a rena ta da Allah a daure a shiga waɗannan filayen ana kula su Allah samu dace Allah samu dace to mu je yace hadhihi aljahiliyatu maradduha nan ne ko ila aljahili tana koma ne zaga maganar jahilci wa huwa adamul ilmi shine rashin ilimi عدم العلم بالشرع رشن علمي رشن سن شريعة متمي سن شريعة عدم العلم بالكتاب المنزل رشن سن لتاب عند أكا سوكر دا ذاك الانترفيو ينزو كما لنقوان يناي أقوان فيديو دا أكي يادا وا وني أجي مصر يناي نقوى ننقل أنن كسر ما وني أي أو نقل يباسي نافت اسو نمبا كو يدي باتين خاسوا كما لنزك جي كرة wurin da ake sai da dabbobi a kasuwaran kasuwar kowane gari da mai kyamarar ka da abin da koma ba kowa ka samu wani kawai ya raka ka kana ɗauka ko da waya ne akan makalla bismillah kai masa amma approach mai kyau ku gaisa ka gaishe shi ina wuni ya kaza amma da damar ka sai masa kunu ya ɗan kurɓa sannan ku yi interview ka ce da Allah ɗan tambaya za ka yi masa don Allah za ka iya karanta min fatiha me ma'anar أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ka tambaye shi wannan ku ji irin mamakin da za a sha a kasar Hausa a wannan inda muke zama waɗannan mutanen mun dauke su kamar ba tare da mu mun manta da su kwata kwata da'awa ba a kai musu mun zo mu zauna da awa da muke yi sai wanda ya zo masallaci wanda bai zo ba shike nan bai san me ake ba shi yasa zaka ga a kira sallah yara suna filin ball suna ball dinsu iyayen su suna nan su kuma suna can iyayen ba su ja su sun nuna musu cewa ku taho mu tafi tare ba wani bawan Allah daga cikin malamai da ya ga ƴaƴansa sun lazimci ball din nan sun kasa denawa sai rika raka su studio din sai shi karfi nawa ake su gaya masa malami ne ma mai wazi sai je sai ticket sai su koma can wani wuri da ba kowa daga shi sai ƴaƴan iya ball din za su kalla sai su a mota su yace ba zai bari sai abokai a cikin waɗannan masu zuwa gun ba saboda sai a sa su shaye shaye a sa su kaza a sa su kaza mu yanzu mun watsar da ƴaƴan gaba daya ka zauna da su ka tattauna da su ka shiryar da su ka nuna musu me ya kamata tun suna kanana in yaro ya zama saurayi 15 16 nan tankwasa shi wahala ne ka zo ka ce yana ball din sa ka zo mu taho masallaci a lokacin zai ce maka baba ni ba zama ni ban wanka ba ni ban alola ba kuma ka tuntube shi ba sai ga alola bai iya ba yara fa idan ba dan suna zuwa makarantun islamiyya din nan wallahi da abun mamaki zan kuma makarantun islamiyya a al'adar garuruwan Hausawa ita ce daga yaro ya je secondary boarding to ya sallama da ita shikenan in yayi sa'a harkar MSS da ake a lecture ta yau da kullun a jashi ko in ya je jami'ar ma in ba haka ba haka zai fita ya gama secondary ba komai a kansa ya je jami'a ba komai a kansa haka nan zai fito kuma da shahadar da yayi na karatun boko shi zai zo kuma ya zama shugaba akan al'umma ko ba haka ake rayuwar nan ba to wajibin mu ne mu canza waɗannan abubuwa kar mu dauki cewa wa'azi iya a masallaci yake ko kuma iya inda aka dora minbari aka sa mutane a rika fita ana jan hankalin mutane musamman kauyuka din nan akwai abin tausayi a kauye dan Allah a rika fita jama'a Allah ce maka adamul ilmi bil kitabil munazzal rashin sannin littafin da Allah ya saukar adamul ilmi bima yastahiquhu Allahu jalla wa ala da rashin sannin abinda Allah ya cancanta na sunaye da siffofi da ta'azimi jin girman Allah duk mutum ya rika sanin wannan a koya masa to rashin sanin wannan duk jahiliya ce wataratan yakunu al-jahlu basitan to nan zai zo kan jahilci iri-iri ne nan ku fahimci abin nan kada mutum ya ji an ce jahiliya ya ce an kafirta al'umma nan ba wannan ake nufi ba kafirta al'umma malam Sheikh Salih Ali Sheikh yake nufi ba dan an ce jahiliya wani zai ce ana nufin mutanen da ba su musulunta ba abinda ake nufi a nan a cikin musuluncin mutum musulmi ne amma har yanzu yana bin wani abu daya biyu uku daga cikin waɗannan al'adu na jahiliya wannan kuwa baya mai da shi kafiri ku gane wannan sosai an fahimci abin amma dai laifi ne abin da yake to sai ce taratan yakunu al-jahlu basitan wa taratan yakunu al-jahlu murakkaban shi jahilci din nan ba iri ɗaya ba ne iri biyu ne jahilci akwai jahilci basit mai sauƙi simple jahilci domin fassara ce direct fassara ita wannan da basit da murakkab din sabon larabci ne ko ba zan ce sabo ba akwai shi tun farkon lokacin da aka fassara littattafan falsafa harkar mathematics da sauransu duk akwai wannan abin tun lokacin abinda ake bi da shi ana simple ana nufin basit ana nufin simple abin da bai cakuɗe ya rikice ba shi yasa murakkab ana nufin compound a kun san wannan abin nan din kamar a gurin likitoci masu harkar kashi ko harkar fracture akwai simple fracture akwai compound fracture to abin da yake nufi kenan jahilci ma haka yake akwai sama-sama mai sauki-sauki akwai kuma jahilci mai zurfi wanda ya hauhawa an gane to shi yake nufi da murakkab to sai ce fa yakunu basitan jahilci yana zama mai sauki-sauki mai dama-dama idan kana la ya'lamul mas'alata idan mutum bai san mas'alar ba ne hukuncin abin ne bai sani ba gaba ɗaya bai sani ba au la ya'lamul hukum shine ko bai san hukuncin ba au la ya'lamul ilma ko bai san ilimi ba ba shi da ilimi kawai gaba ɗaya bai ilimi ba bai yi da'awar kuma ya sani ba kamar ka tambaye shi akar maka la me hukuncin kaza ya ce wallahi ban sani ba wannan simple me jahilci ke jahilci mai sauki yauwa abu mutum bai sani ba kuma ya san bai sani wa yakunu hadha al-ja'l murakkaban jahilci kuma yana zama murakkabi wannan hawhawa mai rikitarwa idza kana al-ilmu qariban minhu to kuji wannan in ya zama ilimin gashi a kusa da shi ilimin yana kusa da shi walakinahu la yaltafitu ilayhi amma kowai wayan wannan ilimin baya yi to wannan jahilcin sa wannan iri ne murakkab gashi kusa da ilimi kusa da masallaci ana karatu la'alla yana ji sautin yana ji amma hankalinsa baya wurin yanzu zaka iya samun wani a wajen masallaci ko ga gidansa kusa da masallaci lasifika tana kaiwa gidajen da suka haura nasa amma shi ne yana hira da abokansa a kusa da masallaci da zaka tambaye shi me aka tattauna yau zai ce wallahi tallahi bai san komai ba bai ji ba shi kuma wannan jahilcin sa wani iri ne shi ne wannan murakkab hankalinsa ma kwata kwata ba aurin yake ba wala yarfa'u bihi ra's kuma baya ma daga kansa ya dubi abu ma'ana abun bai ma shalle shi ba bai dame shi ba wala yahtammu bihi baya himmatuwa da shi li'annahu hina idhin yakunu la ya'lam domin ko a wannan lokaci zai zama bai sani ba domin da a ce ya mai da hankali da ya damu da ya sani shi sa ake cewa dama ai hankali shi ke gani ko ido bululu ne yawwa ido bululu ne hankali shi ke gani za a ga mutum yana tafiya amma in bai lura da wani abu ba sai iya taka shi ma bai gan shi ba ba kuma makaho ba ne shi to haka nan mutum yana kusa da ilimi in bai damu da shi ba zai fahimta ba kai ai ana samun ma wanda yana zaune a makarantar in ya zama yana tunanin wani abu can a wata duniyar sai an gama sai ka tambaye shi yau wace matsala aka tattauna sai ka ga babu gashi yana zaune a nan yanzu kuma sannan kowa da irin attention din da ya bayar yanzu a nan masallaci yanzu za a ce kowa ya faɗi yau zancen ma me muke tukuna akwai wanda yana zaune a nan bai san sunan littafin da muke ba ya Allah ka sa ba ko ɗaya nan shi ne zancen murakkab ne ta bai san ma bai san mai ake ba to Allah kyauta Allah kara mana ilimi da nutsuwa ya ce wala yadri annahu la ya'lamu kun gani kuma bai san cewa bai sani din ba yanzu da zaka ma tambaye shi sai ya rigima akan cewa yau dan me ma za a ce ban san kaza ba da za a ce to kawo dalili akan kaza da kake sai kuma liɗi ko ce ni ko dan me komai sai an kawo dalili kaga alamar ma cewa murakkabin ne ke in dai har bai san komai sai an kawo dalili ba to Allah dai kyauta qala to ya gama da wannan dai kalmar abinda yake nufi da wannan amma zai sake dawowa ya tattauna mana dai matsalar jahiliya din a inda ya kawo maganar Ibn Taymiyyah ai ya kawo mana maganar Ibn Taymiyyah ko inda yake qala shaykhul islam Ibn Taymiyyah qawluhu sunnatul jahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyada to ai kun ga ya faɗi jahiliya akwai mutlaka akwai muqayyada to mallam Salih al-Sheikh zai sake dawo mana wannan maganar ta jahiliya ya sake nan naga mana ita amma sai ya tsaya yi mana magana akan wannan juz'iyya ta ƙarshe wa muttalibu damil mri'in muslimin bi ghairi haqqin li yuhri qadama ai shine ƙarshen hadisin ko dama su uku ne mutanen guda uku ne wanda Allah ke tsananin kin su ko da mai abin nan wanda ke son ilhadi fil haram ko da kuma mubtagin fil islam sunnatul jahiliya da kuma wannan mai neman jinin mutum musulmi dan ya zubda jininsa to zai mana wannan maganar in ya gama kuma tunda zamu je a cikin abin da malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan littafi asalin sa ya nakalto mana maganar Ibn Taymiyyah ai ko to a cikin ta kuma zamu sake dawowa kan maganar abin da ya shafi jahiliya Allah raba mu da jahiliya da jahilci Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya sare mana al'amura baki ɗayan su da suka kuntata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجد دي تمابا علاقة سيد إتا مباشرة دا أبين دي شافي درس با أما تنا مهم منشي اسم مالم بينا يسلم بركة دور حكا malam ina da shawara ga wannan majalisi mai albarka da masarautar dutse kan kirkiro cibiyar tada komadar aure. Tada komadar aure, ma'ana haka yi kira ta Marriage Counseling Center, wacce za a dinga horar da 'yan mata masu shirin yin aure da zawarawa har ma da masu auren kan yadda za su yi zaman aure da duk wani al'amari da ya shafi aure. Da fatan masarauta za ta nemi wani keɓantaccen wuri domin aiwatar da wannan al'amari idan har shawara ta karɓu. Shi ne abin da ya rubuto. To Allah ya saka masa da alheri. Wannan abin alhamdulillah kamar da ya ambata, insha Allah za a miƙa wa masarautar. Amma kafin nan aiki ne ba iya na masarauta ba, aiki ne da ƙungiyoyi ma independent ƙungiyoyi za su iya yi ƙarƙashin shiryarwa da neman shawarwari. Yawwa, a Kano ina jin na taɓa baku labarin ni aiki ne min yawa har na ɗauki nauyin wannan abin za mu yi shi a nan dutse. Insha Allah ta'ala tuntuni nake sa ran za mu tsara har huffar yadda tsarin aka yi shi a Kano na karɓo. Wata markaz ta Ibn Baz sun yi irin wannan tsarin da irin malaman da suka gayyato, kuma har na ɗauki har da tsari na Jigawa Forum mun yi da su za a gudanar da wannan abu. To Allah bai sa ayyuka sun min yawan da na kasa tsayawa in zartar da wannan abu, amma insha Allah wannan karan zan nemi mataimaka in ɗora musu su yi sai in kalli yadda za a yi. Don in na ce ni zan yi to abin la Allah haka za a yi ta yi ɗin a daɗe. Insha Allah zan nemi wasu daga cikinku, ina fata mai shawarar nan ya zo yana cikin waɗanda za mu yi wannan abin da shi insha Allah ta'ala. Yau za a tsara insha Allah a yi. Na ga yadda suka yi abin nasu aikawa ake, suka aika unguwanni da kuma yanzu tun daga social media duk wadda saura sati uku ko wata ɗaya a yi mata aure, inda an ɗau mata rana ma an ce rana kaza za a ɗaura aure, to ta zo da ita da angon. Aka ware aji na maza daban, aji na mata daban, suka samu wajen irinsu wajen mutum 200. Aka zaunar da su aka yi sati uku ana yi musu kwas, amma a yayyanke asabar da lahadi sau uku. An gayyato likitoci gynecologist za su ba su shawarwari a gefen wannan bangaren. Akwai psychologist shi ma mai sanin harayyar dan adam da tunani, yadda za ta je gidan miji ba firgici ba tsoro, ko kuma malaman addini. Akwai irin da tijai masana rayuwa kawai, shi ba karatu ba amma ya san yau. Ai mun san irinsu. To su ma ana buƙatar su, za su gaya maka kaga ga yadda gida yake, ga yadda mata suke, ga yadda. To duk irin waɗannan aka nemo su kuma suka yi abin, wallahi ya bada natija mai kyau. To insha Allah ta'ala za mu yi wannan abin, tunda dai mai wannan tambayar ya ƙara aikowa za mu samu mu yi shi insha Allah a nan a dutse insha Allah ta'ala. Matan za a yi musu, mazan ma kuma za a yi musu. Maza samari ka nuna musu yadda in an kawo musu amarya to ga yadda ake, ya tuno cewa rabo ta yi da gidansu, abinda take samu a gida fa yanzu shi ne mai yi, da ilimi da tufatarwa da sauransu da tausayi na uwa da take samu yanzu kai ne mai komai, kulawa ta uba yanzu kai ne. Haka ba zancen kawai matarka ce ka zo a yi buƙatar aure, kwanciyar aure shi kenan da safi ka fita ba ruwanka da ita, a'a ƙawarka ce, abokiyarka ce, abokiyar shawara ta rayuwa ita ce rayuwarka, sai ka ɗauki wannan abin. Da haka za a gyara waɗannan al'amuran, sai ka ga adadin saki ya ƙaranta insha Allah ta'ala a kotunanmu. Insha Allah ta'ala za mu yi wannan, kuma ina fata don Allah mai wannan takardar ya zo mu ƙara tattaunawa da shi tare da malam da malam, kuma ku nemo mana wasu. Na kafa kwamiti yanzu, don haka na fara sauke nauyina insha Allah ta'ala. A dama hakimin gari dole yana ciki, babbar insha Allah, amma sai mun kawai mai martaba kuma insha Allah a sa hannu da umarni insha Allah, kuma za a zartar insha Allah ta'ala. Allah ya saka da alheri. Barakallahu fikum.